Estamos una vez pasando a intentar escuchar ahí para ver qué review, pero que tengo mi review. Acá me dicen si se me sale a escuchar a vos, bueno, vos a la chica de aquí, de aquí, de aquí. Y que review un poco de hecho en algún marcarra más un marchabato, que me dice a la noche en chasu. A la pacha en como ahí de vi, chico en cuyo en la sierra. Para que me da algo de mi calle, 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 para que kamu sudah tahu ni jenis cuman apa? Allah Yang Maha Esa Taala ada siapa dia? Allah Rahmat Encawa, mana macam Allah Yang Maha Esa Taala ada mulesi. Nanda ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ini, nama dia Yuswa Shalat nama dia Tawa Tawa macam macam. Bayan da majira ko mun shiga na'am
kai jira ku ji
so masha Allah matsala mun ji karfi da cikin lokacin da za a fara shi Ramadan wa rahma ai to ai lafiya
بسم الله ورب حمد الأبتدي وهو المعين وهادي المسترشد ثم الصلاة على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن أتى بعدهم من مسلم متعبد وبعد جماعة ما أصور عرمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسات سامو أدرك سادوا da wannan lokaci cikin shirin Ramadan watan rahama shirin Ramadan watan rahama yana zuwa muku ne daga wannan kafa ta Birkite Family Radio TV Kaduna akan mita 99.9 wanda Allah madaukakin sarki ne kadai 100 wannan shiri na Ramadan watan rahama zai dinga zuwa muku daga ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10 na kowace safiya da yardan Allah mu kasance tare da ni Muhammad Fadil Al-Hasan mu kasance tare da kuma sauraro kuma ai sauraro lafiya to madalla shiri Ramadan watan rahama shiri ne da zai dinga gayyato malamai akan muhimmancin shigowar wannan wata mai dimbin falala da albarka sai da zamu samu kiyaye dokoki da dukkan sharuɗan da yake dauke da shi da zummar yin aiki tukuru wajen neman yardan Allah madaukakin sarki kuma malaminmu a wannan rana mai albarka yana daga cikin manyan malamanmu wanda muke alfahari da su a wannan jiha ta mu da ma kasa gaba daya wannan malami shine Sheikh Yahya As-Salafi malam akramakallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
to jama'a gabanin mu shiga cikin shirin kai tsaye za a iya samu ta Facebook ta yadda za ku dinga turo mana sakonni ta Barkatai Family Radio TV Kaduna ko kuma ta YouTube Barkatai Family Radio TV Live Stream. To Allah gafarta malam mawdu'inmu na farko ko mawdu'inmu a wannan rana mai albarka zai tattauna ne dangane da abin da ya shafi niyya ta azumi. Tare da cewa kusan yau Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mun dauki azumi na biyu. To duk da daukan azumin da muka yi na biyu za a iya samu daga cikin al'umma akwai waɗanda niyyarsu ba ta zama ingantacciya ba. Kuma wai shin ma ya ake niyyar daukan azumi? Koko mutum ma idan ya dauka akwai wasu lafuzza ne ko wani abin da ake karantawa wajen ita niyyar nan gabanin wannan niyyar ta zama ingantacciya? Koko ya al'amari yake? Allah gafarta malam. Bismillah.
Bismillahir Rahmanir Rahim wal aqibatu lil muttaqin thumma salatu was salamu ala ashrafil mursalin سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فكما يندى دنقوائي تنبايا دنقني دا وانا الأمر يمقايا مهم منشي wato niyya a cikin watan Ramadan da kuma yanda ake yin sa. To shi wannan abin da yake da alaka da niyya al'amari ne mai gayyan muhimmanci a cikin kowanne irin ibada. Kasancewan azumin Ramadan shi ma yana daga cikin ibadoji, to niyya shi ma ya zamanto wajibi kamar yanda yake wajibi a cikin sauran ibadoji. Saboda haka baya inganta shi azumin Ramadan sai da niyya. A cikin Al-Qur'ani Allah ta'ala na cewa wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ddin, ba a umurce su ba face su bauta ma Allah suna masu tsarkake niyya zuwa gare shi. Kaga shikenan idan mutum yayi azumi bai tsarkake niyya ba, ko kuma yayi azumi bai ayyana irin azumin da yake yi ba, to zai zamanto kawai kamar ya ci yunwa ne kawai. Dama akwai wani hadisi da ke cewa wato manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa da yawa akan samu mai azumi ba shi da komai ga azuminsa sai yunwa da kishirwa. To duk mutumin da yayi azumi na Ramadan, kai ba ma na Ramadan ba, sauran azumi bai yi niyya ba, to zai zamanto kawai azumin shi ya ji yunwa ne, ya ji kishirwa, ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wataala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa inna ma li kulli imrin ma nawa, lalle dukkan ayyuka suna tabbata ne da niyyoyi, kuma lalle kowane mutum abin da ya niyya yake samu. Wannan hadisi ingantacce ne, Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi. To kaga idan mutum ya kame daga cin abinci, ya kame daga sha, ya kame daga jima'i, ya kame daga miyagun dabi'u, amma kuma ba tare da yayi niyya ba, kawai ya kame ne kawai, kila ya kame ne saboda al'ada ne shi, kila al'adar shi ne ya saba yin haka, ko kuma a wannan lokaci wato ya yunwatar da kansa, ya sa kan cikin tsanani, misali na rashin cin abinci, rashin shan ruwa da abin da ya kama da wannan, amma ya yi haka ne saboda baya sha'awan cin abincin, ko kuma baya sha'awan shan ruwa ko abin da ya kama da wannan, ko ya ki cin abinci ne saboda rashin lafiya ko abin da ya kama da haka. A nan wajen wato kaga koda yayi wannan yunwa din, ya sha wahala saboda wannan, ba shi da lada a wajen Allah subhanahu wata'ala. Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yana cewa la yasihu sawm illa bi niyya wa mahalluha al-qalb, cewa azumi baya inganta sai da niyya, ko mahallin niyya shine zuciya. Kenan me yake karantar da mu a nan? Imam an-Nawawi Allah ya masa rahama yana nuna mana kenan cewa mahallin niyya zuciya ne, ba mahallin niyya bane harshe. Don wasu suka yi kuskure, sai kaga wani zai dauki niyyar azumi sai ya daga murya, nawaitu sauma ramadan fardan, Allahu akbar, nayi niyyar azumin Ramadan na farilla Allahu Akbar. To kaga wannan da ya daga murya yace nayi niyyar azumin Ramadan na farilla. To wannan abin da ya aikata babu wanda ya sa shi. Wannan abin da ya aikata ya kirkiro wani abu ne ya jingina zuwa ga addini. Shi musulunci ana so ne ayi biyayya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai mutum ya kirkiro abu ya fada dan abu ya masa dadi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rabbi. Duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin mu wannan wanda baya cikin sa to an mayar masa. A cikin wata riwaya na Muslim ila mutum zai ce to ai ba ni na kirkiro ba, ni ma na zo na ga wasu malamai su ma suna yi. Na ga wasu malamai din za su dauki niyya na Ramadan suna daga murya ne su ce nawaitu sawm Ramadan. To tunda dai malaman suna yi to ai ni ba ni na kirkiro ai ba galibi. To akwai riwaya ta Muslim shine riwayan da ke cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu. Duk wanda ya aikata kowane irin aiki ne wanda baya cikin umurninmu to an mayar masa. Allah subhanahu wataala baya son wannan aikin. To kaga karkashin nan kenan niyya dai a ƙara rikewa da kyau, mahallin niyya zuciya ne shi. Yawwa ba a daga murya wajen niyya. In an yi haka an yi kuskure. Sannan kuma ana shartantawa kafin ainihin niyya ya zamanto gamsashe, kafin ya zamanto amsashe, akwai sharuɗa guda huɗu tukura.
To jama'a kada mu kafa'a, kada mu manta, muna tare da wannan kafa ta mu ta Barkate Family Radio TV Kaduna. Kamar yadda muka ce za a iya samun mu ta Facebook don turo saƙo ta Barkate Family Radio TV Kaduna. Ko kuma ta YouTube Barkate Family Radio TV Live Stream a sauraro lafiya.
Nan kamar yadda na yi bayani cewa an sharɗanta kafin niyya ya zamanto ingantacce, akwai sharuɗa guda huɗu. Sai waɗannan sharuɗa sun cika sa'annan niyyar ka ya zama ingantacce. Daga cikin sharuɗan akwai abin da ake kira aljazmu, ya zamanto mutum ya yi yanke akan niyyarsa. Ma'anar yanke a cikin niyyarsa ya tabbatar da cewa an ga wata, da ya tabbatar an ga wata kuma ya tsaya ya ɗauki niyyar wannan azumi ɗin. To da yanzu mutum zai yi niyya wato daren shakka, kamar misali yau ana cewa a duba ko za a ga wata. To da aka ce a duba ko za a ga wata, ana ta duba wata ba a gani ba. To kai sai ka ce to ai tunda dai ana duba wata ba a gani ba, ni dai zan kwanta in yi bacci, ina jin bacci. Saboda haka ko an ga wata ko ba a ga wata ba, ni dai na ɗauki niyyar azumi. To kaga wannan ba ka da tabbaci cewa an ga wata, amma ka ɗauki niyya ka kwanta ka yi bacci. To irin wannan niyya din babu jazmi. To tunda dai har baka yi yanke da niyya ba, to wannan niyya taka baka yi ba. Da yanzu mutum zai yi azumi cikin wannan hali, wato ya kwanta in an ga wata oho, ko ba a gani ba oho, ni dai na yi niyyar azumi. To wannan bawan Allah ya wahala, wannan niyya ba zai mishi tasiri ba. Sannan na biyu akwai at-ta'yin, wato dole sai mutum ya ayyana irin niyyar da yake yi. Bi ma'ana sai mutum ya ayyana shin wani azumi ne ma mutum ke yi a zuciyarsa. Zai yi niyyar na yi niyyar azumin Ramadan, domin in ya ce na yi niyyar azumi, akwai azumi na ainihin alwashi, akwai azumi na kafara, akwai azumi na nafila, akwai azumin Ramadan. So in ka ce na yi niyyar Ramadan shikenan. Amma in baka ayyana ba, ka ce kawai na yi niyyar azumi, to wannan niyya bai yi ba, domin azumin suna da yawa. Wasu daga cikin azumin farilla ne, wasu daga cikin mustahabi ne, da abin da ya kama da wannan.
To Allah gafarta mallam, kamar yadda kai bayani,
na'am,
yanzu sai ya zama kawai ana tunanin za a ga watan.
Na'am.
Kamar yadda da dama wasu al'ummomi da kanji suna faɗar haka cewa tunda mun san za a ga wata, kawai ni na kwanta na riga na ɗau niyya kawai in an ga wata na zo da azumi, in ba a gani ba to zan ci abinci. To kenan ko da haka mutum ya kwanta da wannan niyyar cewa in an ga wata shi ya yi niyya, in ba a gani ba shi kenan ba maganar azumi, to wannan niyya ta shi ta inganta kenan.
To ai shi ne bayanin da na yi dangane da wannan al'amari. In dai har ya yanke wannan hukunci kawai ai lallai za a ga wata, kenan ya san gaibi kenan. Wane ne ya gaya mai cewa lallai za a ga wata? Ai an sha duba wata ba a gani ba. Saboda idan ya kwanta cikin wannan hali cewa ya san lallai za a ga wata, kawai sai ya kwanta. To saboda haka wannan niyya ba ta yi ba. tunda ya kwanta ba tare da tabbacin ganin wata ba.
Na'am.
Ana so sai ya tabbatar an ga wata sannan ya kwanta ya bacci.
Na'am.
To annan ne ainihin niyya za ta yi tasiri. Saboda haka ayyanawa kamar yadda nace dole sai mutun ya ayyana ainihin wato niyyarsa.
Na'am.
Nayi niyyan azumin wata Ramadan.
Na'am.
Idan yace nayi niyyan azumi kawai to wani azumin kaga dole sai an tambaye shi. Saboda haka idan mutun yayi niyyan azumi kawai to wannan azumi bai inganta ba a wajen mafi yawan malamai. Sannan na uku akwai at-tabyid. Tabyid shine mutun ya aukar da niyya a cikin dare. Ana so in zaka yi niyya ka aukar da niyya cikin dare tsakanin faduwar rana zuwa bullowa al-fijr. Ya zamanto tsakanin ainihin faduwar rana zuwa bullowa al-fijr ka sa ido ka tabbatar da an ga wata. Sai ka kwanta da wannan niyya din. An gano wannan ko? Idan mutum ya aukar da niyya ba akan wannan lokaci ba to gaskiya yayi kuskure akai. Wannan sharadi ya tabbata a wajen ainihin malaman mu na Malikiya da malaman Shafi'iyya da malaman Hanabila. Saboda hadisi na ainihin Abdullahi bin Umar daga Hafsa radiyallahu anha cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yujmi siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Duk mutumin da bai kwana da niyyan azumi kafin al-fajr ba babu azumi gare shi. Saboda haka dole sai ya kwana da niyyan azumi ya tabbatar an ga wata kuma ya kwana da niyyan azumin.
To kenan yanzu in Allah ya gafarta malam yanzu mutum ya ji labarin an ga wata.
Na'am.
Kuma ya sa wa zuciyar shi dai zai yi azumi. To sai kuma ya kasance da ya tashi sai bai ci komai ba bai sha komai bai samu tashi lokacin sahur ba ya ci abinci sai da gari ya waye. Amma dai ya samu labarin cewa an ga wata. Kuma ya kudurta cewa to zai yi azumi. To shin rashin cin abincinsa ya kudurta wata niyya a lokacin ya wadatar masa ko bai wadatar masa ba?
Ai wannan niyya da yayi da farko din nan da ya tabbatar an ga wata sai ya dauki niyya sai ya kwanta sai ya makara. To wannan makara ba ta bata masa azumi ba. Azumin na nan ba wani matsala. An gane ba sai ya sake ainihin tashi lokacin da alfijir ya fito ya sake jaddada sabon niyya ba. Baya bukatar wani tajridi. Sai dai ana bukata ne da zai yi yayi suhur. Dan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu fa inna fi suhur baraka. Ku yi suhur domin lalle a cikin suhur fa akwai albarka. Ana bukata mutum yayi suhur saboda albarkar da ke cikin sa. A wani hadisin ma idan mutum bai samu daman yin sahur ba sai da kwankwadon ruwa sai kwankwadon ruwa ne ko so daya an gane ko domin yayi maganin shedan. Saboda shedan yakan bude wata koba ya zamanto ba za a rayar da wannan sunna na sahur ba. Sai wani ya ce to aini wallahi kullun in nayi sahur in har na ci abinci to yunwa ma a ruwa yake yi. In har ina so in yi azumi cikin kwanciyar hankali kada azumi ya bani wahala to kada in yi sahur. To kaga anan wajen idan ka ki yin sahur to ka bai wa shedan kofa na kashe wannan sunna din. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ya bambanta mu da ahlul kitab cin sahur. Saboda haka ku yi sahur domin lalle a cikin sahur akwai albarka. To kaga abinda akwai albarka a cikinsa yaya za a yi kuma ya ringa sabbaba baka yunwa. Kaga wannan shedan da yake so ya hana ka samun wannan alkhairi din kawai.
To jama'a kada dai a shafa'a kada a manta kuna tare da wannan kafa tamu ta Barkate Family Radio CD garin Kaduna. Kamita 99.9 Allah shi kadai ne dari bisa dari. Kuma kamar yadda muka ce za a iya samun ta YouTube don a turo sako ko ta YouTube. Idan ta Facebook ne za a same mu Barkate Family Radio TV Kaduna. Idan ta YouTube ne za a same mu kuma ta Barkate Family Radio TV Live Stream. Kuma da zarar lokaci yayi za mu bai wa masu sauraro dama domin su kira yi tambayoyi ko turo sako game da wani abin da ya shige musu duhu ga malam muna tare da shi. Kada mu manta cikin wannan shiri namu na Ramadan watan rahama a cikin wannan maudu'i da muke tattaunawa game da inganci ko kuma niyyar azumi tare da babban malamin mu Sheikh Yahya As-Salafi. Malam bismillah.
Na'am. To wai shin an shartanta kwana da niyya ne a cikin azumin nafila kamar yadda aka shaɗanta cikin na farilla? To malamai sun tattauna akan wannan. Wasu na ganin cewa wato azumin nafila ba sai an kwana da niyya ba, amma azumin Ramadan shine dole sai ka kwana da niyya. Bi ma'ana kafin ka kwanta ka tabbatar an ga wata sannan ka kwanta da wannan niyya din na yin azumi to su abinda yasa suke cewa abinda ya shafi na Ramadan shi kadai ne kawai ake kwana da niyya ko kuma kwana da niyya ke zama wajibi amma na nafila ba sai an kwana da niyya ba akwai hadisin Aisha radiyallahu anha take cewa dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yawmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo zuwa gare ni wata rana fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal inda kun shay shin a wajenku akwai wani abu ne ina da shin a wajenku akwai wani abinci sai muka ce la sai su matan annabi suka ce masa la babu wani abinci a wajenmu to sai manzon Allah yake cewa fa inni idan sa'imun tunda babu abinci a wajenku to ni yanzu kam na dauki azumi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauki azumi da rana saka kama a ce karfe 10 yanzu ko 11 kawai sai mutum ya dauki niyya da manzo Allah ya zo gida ya nemi abinci aka ce masa ba abinci maimakon ya zauna haka nan kawai da yunwa ya wahala to sai gwamma ce gare ya canza niyya nan take ya mayar da abun kawai yanzu azumi zai idan ya samu lada a wajen Allah
dukina akramakallahu ce dan ko mu din mai ce dan zamu iya yin haka ranar da mutum ya rasa na karyawa
na'am
kuma amma dai bai ta abinci ba gabanin wato bayan fitowa alfijir kenan mutum zai iya cewa shi ma kawai na wuce da azumi kuma ya hakan yayi
kware da gaskiya dai azumin nafila ne
na'am
kamar zamu bayani amma azumin Ramadan dole sai mutum ya dauki niyya kafin alfijir
na'am
indai mutum yayi niyya bayan alfijir ya fito to wannan niyya ba ta yi ba misali
to an gafarta mallam dai tambaya da nake so da ni da masu sauraro mu dan kara fahimtar wani abu shine shin niyyan nan da ake magana akan ta shin kowane dare idan yau da aka kai daya nayi niyya gobe kenan zan kara wata niyya in zan dauki na biyu ko zan kai GB zan kara dauka zan kara wata niyyan ko kuwa al'amarin yake ne
insha Allah ina nan zuwa ga wannan bayani insha Allah
na'am
yawa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ya ci gaba da azumi to wata rana manzon Allah ya shigo daki da ya shigo daki bai ma tambayi abinci ba kawai ya tashi da azumi ne mu ko sai muka ce maka ya rasulullah uhudiyya da na haisun an ba mu ainihin fate shi hais wani fate ne wanda ake sawa da kananan nama nama ana gutsara kananan sai a zuba a ciki tare da ainihin wani tsaki haka sai a ce ai fate da shi kace ya rasul kace ya rasulullah yo an ba mu kyautan fate ko zaka sha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa arinihi falaqad asbahtu as-sawiman ki nuna min shi domin hakika na wayi gari da azumi to kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari da azumin nafila tsammanin ka ba zai samu abinci ba amma da ya shiga gida sai kace ya rasulullah an ba mu kyautan abinci shi ba manzo Allah ya ce to nuna min abincin zan karya azumin saboda haka azumin nafila wato azumi ne wanda yake na mustahabi idan mutum ya dauke shi sai kuma daga bayan sai ya samu abinci sai yana sha'awar ya karya zai iya karyawa amma an fi so mutum ya karasa wannan azumi wannan shine abin da yake zama mustahabi in mutum ya dauki azumi ya karasa amma su malikiya suna ganin idan mutum ya dauki azumi ko na nafila ne to karasa shi wajibi ne wato azumin nafila ne amma karasa shi wajibi ne amma kaga wannan hadisi ya nuna mana cewa azumin nafila ne karasa shi ma nafila ne saboda manzo Allah ya ce ki nuna min abincin domin na wayi gari da azumi saboda haka zan karya azumi sai manzo Allah ya karya azumi amma kaga azumin farilla ba za a yi masa haka ba in mutum ya fara azumin farilla ko ya ga abinci ba zai karya ba in ya karya kuma kaga zai fuskanci ainihin wato laifi mai girman gaske to hakika malamai sun yi sabani ga wannan hukuncin kwana da niyya game da azumin nafila saboda wannan hadisi to su kuma jamhur na malamai su suna da fahimtar cewa za a hada hadisan nan guda biyu da wancan hadisin da ke cewa duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba kafin alfijir ba shi da azumi da kuma wannan hadisi wanda ya nuna cewa manzon Allah ya dauki niyyar azumi da rana tsaka to sai jamhur ka dauki hadisin Hafsa din nan wato wanda ke cewa babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi ba sun dauki wannan akan azumin farilla azumin farilla shine dole sai mutum ya kwana da niyyar azumi kafin yayi azumi shi kuma wannan hadisi na Aisha sun dauke shi ne akan azumin nafila shine hadisin da manzon Allah ya zo yake tambayan su akwai abinci suka ce ya Rasulullah babu abinci. To tunda babu abinci yanzu kawai bari dauki niyan azumi. Sai manzo Allah ya dauki niyan azumi da rana tsaka. To suka ce babu wannan hadisan an hada su guda biyu an yi aiki da su. Hadisin Hafsa yana magana akan farilla. Dole sai an kwana da niyyarsa. Hadisin Aisha yana magana akan nafila. Ba lalle bane sai an kwana da niyya. Ana iya daukar niyya da rana akan shi. To wannan kuma shine abin da magabatan mu sahabbai Allah ya kara musu yarda suka fahimta. Su sahabbai hakika ya tabbata cewa suna kirkiro niyya na ainihin azumin nafila da rana tsaka. An samu asarai da dama daga Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Ayyub al-Ansari, Abu Darda, Huzaifa al-Yamani da Abu Darha. Waɗannan manya-manyan sahabbai masu daraja sun kasance suna ɗaukar niyyar azumi da rana musamman in ba su samu abinci ba misali. Kaga wannan zai nuna mana kenan cewa yin haka din a cikin azumin nafila ya halarta, amma kuma a cikin farilla ba a yin haka. Kuma sun ƙara kafa hujja kuma da umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ga mutane ranar Ashura. Ya kasance wato da can farkon musulunci da manzon Allah ya zo Madina an farlanta azumin Ashura kafin a farlanta na Ramadan. Amma da Allah ta'ala ya saukar da wahayi dangane da wajabta azumin Ramadan, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, da aka saukar da wannan aya sai kasance manzon Allah ya ce man akala falyasum baqiyata yawmihi, wato duk mutumin da ya riga ya ci abinci sai aka tabbatar mai an ga wata na Ashura to yayi azumi ga sauran yininsa. Kuma kuma lam yakun akala falyasum, wanda bai kasance ya ci abinci ba da rana tsaka daga baya ce mai an ga watan Ashura to kawai yayi azumi abin shi. Kaga shi nan ana daukar azumi wato da rana tsaka. Kaga lokacin nan tunda an saukar da ainihin wajibcin azumin Ramadan sai azumin Ashura ya zama mustahabi. Da ya zama mustahabi ko manzo Allah ya ce duk mutumin da bai ci abinci ba zai iya daukar niyya yanzu tunda an ga wata. Kaga wannan magana ya tabbatar mana cewa ana iya daukar niyyar azumi na nafila da rana. To sannan abin da ya shafi tajdidi na niyya kamar yadda kai tambaya ɗazun, sabunta niyya ga kowane dare na Ramadan. To malamai sun yi gwajin fahimta a kansa. Wasu malamai suna ganin dole ne a kwana da niyya a kowane dare daga cikin dararen Ramadan. Kullum sai mutum ya yi niyya, kullum sai mutum ya yi niyya kafin ya kwanta. Wannan shi ne mazhaba na jamhur na malamai. Wato an ce jamhur su ne mafi yawa daga cikin malamai, wannan shi ne fahimtarsu. Saboda hadisin Hafsa cewa babu azumi ga wanda bai kwana da niyya ba. To sai suka dauka cewa kullum kenan sai mutum ya kwana da niyya. Suka ce kuma domin kowane yini ibada ne mai zaman kansa. Azumin da kai yau yana cin gashin kansa, na gobe yana cin gashin kansa, na jibi yana cin gashin kansa. Idan azumin yau ya baci, ba shi da alaka da azumin gobe. Idan azumin gobe ya baci, bai bata na gata ba. Kowanne daga cikinsu yana cin gashin kansa ne, ba shi da alaka da ɗan uwansa. Saboda haka dole ne kullum sai mutum ya yi niyya. Wannan shi ne mazhaba na jamhur. Amma imamu na Malik shi ya tafi a cikin wata ruwaya da kuma wata ruwaya daga imamu Ahmad cewa lallai wato niyya guda ɗaya ya wadatar ga watan duka. Duk watan gaba ɗaya mutum zai iya yin niyya guda ɗaya. Kawai in mutum ya yi niyya a farko to ya wadatar. Kamar sallah ne, in mutum ya kabbara harama farko to wannan niyya ya wadatar har ya idar da sallah. Haka nan kowane azumi wanda jerin tashi ya zama wajibi, azumin da ake so lallai a jerin tashi, kamar irin azumin kafara da kuma irin azumin zihari da ire-iren wa'annan, to irin wa'annan in mutum ya yi niyya guda ɗaya kawai niyya ɗaya ya wadatar. Wannan mazhaba wato ya fi dacewa da sauƙi na shari'a. Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim, ba mu sanya muku a cikin addini, ba mu sanya muku kunci ba addinin babanku Ibrahim.
To jama'a, kada a shafa'a kuma a manta. Ina tare ne da wannan kafa tamu mai albarka, Barkate Family Radio TV Kaduna, cikin shirin Ramadan Watan Rahama, a maudu'in da muke tattaunawa tare da malam, wato niyya azumin watan Ramadan. Kuma kamar yadda muka ce, za ku iya samun ta Facebook don turo saƙo ta Barkate Family Radio TV Kaduna, ko
ko ta Facebook Barkatai Family Radio TV Live Stream, kuma yanzu za mu bayo masu sauraro dama dan su kira, za mu buɗe layi dan su kira yi tambayoyi ko wani abin da ya shige musu duhu. Muna kuma tare da babban malamin mu ne Sheikh Yahya Al-Salafi. Na'am, yanzu za mu ba ku dama masu sauraro insha Allah. Kuma lambar wayar tamu da za a kira ita ce 07-42-42-99. Na'am. Kuma da Allah gare ku dai masu saurare. Wa alaikum salam. To mallan yana jinka. To madalla muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Na, alhamdulillah. Da kuwa muke magana. Na, Mama Fatima daga Keke. To mecece tambayar ki ga malam? Mecece tambayar ki ga malam? Malam zai baki amsa insha Allah.
To dangane da ainihin maganar niyya din, ina ganin baki tare da mu tun farkon karatu ne. A cikin bayanin da nayi na nuna cewa niyya wajibi ne a cikin ainihin kowane azumi, kowane ibada musamman azumi. Saboda haka idan mutum zai yi niyya, wajibi ne kuma niyyar nan ya zama to ayyananne. Dole sai an ayyana niyya. Me ake nufi da ayyananne? Farko dai in zaka yi niyya, niyyar nan ya zama to a cikin zuciya, ba sai ka fito da shi a bayyane ba. Har nayi bayani cewa fito da shi a bayyane kuskure ne. A ana yin niyya ne a cikin zuciya. In mutum ya yi niyya a cikin zuciya ya wadatar. To sannan kuma niyyar sai ya ayyana niyyar, ya ce na yi niyyar azumin Ramadan. Domin ya bambanta wato azumin Ramadan daga sauran azumi. Amma in ya ce na yi niyyar azumi kawai, sai ya yi shuru. To wani azumin? Shin azumi ne na kafara, ko azumi ne wanda ake na din Litinin da Alhamis, ko azumi ne wanda ake duk kwana uku a kowane wata, ko azumi ne mai zuwa shekara-shekara irin su Tasu'a da Ashura, ko azumi ne irin nan su Sittu Shawwal, fa abin da ya kama da wannan? To dole ne sai mutum ya ayyana, amma ayyana wanda zai kasance ne a zuciya. wannan kenan a takeice Allah da Allah ta'ala ya sa an fahimta.
So so na kallari.
Hello.
Wa alaikum salam. Ataga sauti mana? Ataga sauti ba ma jin ka.
Number day to believe ko ita ni ko di ko di sai ta 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 ta
Wa alaikum salam wa rahmatullah. To malam ina jin ka kuma ya amsa. Dawa muke magana. Anguwan dosa na Buhari Shehu daga anguwan dosa. Na'am. 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 Ya ce akwai na kafara, akwai na zahari. Na'am.
Shi azumin zihari shi ma kamar na kafara ne. Shi ma azumin 60 ne. Kuma shi ana yi ne misali in mutum ya ce wa matar shi ke a gare ni kamar bayan mahaifiyata ne. Kamar ya ce, kamar yana nufin cewa in har zai take ta ko zai yi wani alaƙan aure da ita, kamar zai in har zai da mahaifiyarsa, to zai yi da ita. To irin wannan, in mutum ya faɗi wannan, ba zai koma zuwa ga matar shi su yi alaƙan aure ba, dole sai ya yi kafara. Saka kafaran shi ne zai yi azumi wata biyu a jere, ko kuma ya yanta baiwa, ko kuma ya ciyar da ainihin miskinai 60. To wannan shi ne ake kira wato kafara na zihari. Wannan kenan a takeici. Na'am.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na'am.
Malam ina jin ka.
To shi abin da ya shafi niyya ba wani karatu bane yake bantacce wanda har sai mutum ya koya. Kawai idan mutum ya yi niyyan zai yi tafiya, ai a zuciya ne kawai yake niyyan tafiya. Idan mutum ya yi niyyan alwala, a zuciyar shi zai sanya niyya cewa wannan abin da nake yi ba wai ina wanke gaɓoɓi na bane kawai, a alwala nake yi. To idan mutum ya yi wannan niyya a zuciyarsa cewa alwala yake yi, ko ya yi niyya a zuciyarsa cewa azumi yake yi kuma na Ramadan, to wannan ya riga ya kulla niyya kenan. Amma babu wani karatu ke bantacce da aka ware domin niyya din. So wannan take.
Jama'a dai kada a manta a shafa'a, kuna tare ne da wannan kafa tamu mai albarka, Barkatul Family Radio TV garin Kaduna a kan mita 99.9. Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ɗari bisa ɗari. Saboda haka muna tare da su. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna tare da kai. To wannan wani sashi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dawa muke magana. Mustafa unguwar Ma'azu Kaduna. So me ce tambayar ka ga mana? Wace sallar domin malam ya fahimci tambayar ya san amsar da zai baka. Wace sallar aka kira wace sallar? To, ka ce in ai mutum ya yi niyya kuma aka kira wata sallar, to wata sallar sai ka fayyace sannan a san amsar da za a bata. to wannan dai ina ganin kila tambayar ta dan abu ne din sa now
na
assalamu alaikum na alhamdulillah da wa muke magana alhamdulillah da wa muke magana to hamza baska me ce ce tambayar ka na na'am to shi abin da ya shafi zihari al'ada ne na larabawa duk duniya gaba ɗaya babu wanda suke da wannan al'ada sai su idan mutum yana so ya azabtar da mace ila ta masa laifi to shine sai yayi wannan zihari abin da suke nufi da ziharin sun suka faɗa su suna nufin in suka ce ke a gare ni anti alayya ka zahari ummi ke a gare ni kaman bayan mahaifiyata ne in suka faɗa haka suna nufin in har za su yi alaƙan aure da ita to lalle za su yi alaƙan aure da mahaifiyarsu a nan wajen suna so ne su haramta ta kamar yadda suke yi a jahiliya da zarar sun faɗi wannan zai zamanto sun rataye wannan mata su ba su sake ta ba kuma ba su aure ta ba za su bar ta haka cikin wannan hali har ta mutu cikin wahala farko dai ba za su kira ta matarsu ba sannan kuma ba za su ɗauka cewa sun sake ta ba sai ya zamanto sun rataye ta tai ta shan wahala ba maganin ce bane ba komai har ta mutu cikin wahala kuma a cikin wannan hali shi yana da iko mai aro mata to shine da shari'a ta zo sai ta gyare-gyare ta gyaran fuska ga irin wannan kuskure aka samu wata mata ana kiranta Kaula bintu Talaba sai mijinta wani abu ya hada su kawai sai ya yi mata wannan zihari din da ya mata zihari kawai hankalinta ya tashi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wai shin mata haka za su ci gaba da zama cikin wannan zalunci manzo Allah ya ce menene kace an dade ana zalunta mu maza da zaran mun musu dan laifi suna so su azabtar da mu sai su yi mana zihari anan zai zamanto sun haramta mu ba su da alaka da mu kwata-kwata misali to ya rasulullah menene musulunci ya faɗa game da wannan me Allah ya faɗa sai manzo Allah ya ce mata ki dan dakata har sai Allah ya yanke hukunci kan al'amarin nan ki dakata sai Allah ya saukar da wahayi kace ya rasulullah haka zan dakata in fuskanci wannan azaba har sai Allah ya saukar da wahayi yace na ce miji ki dakata ba na yanke hukunci sai da maganar Allah ki bari sai Allah ya saukar da wahayi kace ya rasulullah haka zan dakata ai ta zalintar mata sai ce to ai ba abinda zan yi ga miki dakata sai Allah ya hukunci a nan wajen sai kace to ya rasulullah in har ba za ka yanke hukunci ba to ni fa na kai kara wajen Allah tunda kai ba za ka yanke hukunci ba nan take tana faɗin wannan magana sai Allah ta'ala ya nuna lalle an kai ƙara wajen shi kuma ya saurara qul sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma haqiqa Allah ya ji maganar wannan mata da take muhawara da kai game da mijinta har ya zama to ta kai ƙara wajen Allah to Allah yana ji muhawaran ku Allah bai ji ne kuma sai Allah ya kawo kafaran da ake yi dole sai an yi kafara sa'annan in yana so ya yayi alaƙan aure tare da ita idan bai yi wannan kafara ba to za a raba auren akan nan wajen to saboda haka idan mutum ya ce wa ƴan uwarsa ko kuma ya ce wa matarsa wallahi in naka laifi san ka kin yi kama da ƴan uwata ina jin wannan ba wai yana nufin zihari bane yana nufin sun yi kama ne kama na haƙiƙa in ya ganta yana tunawa da ƴan uwar shi to wannan ko da ma mahaifiya ne yace wallahi in na ganki san ka kaman kin yi kama da mahaifiyata amma ba yana nufin ya haramta ka bane to wannan ba zihari bane ai akan samu kamanceceniya tsakanin wani da wani amma su larabawan al'adar su ne suna yin wannan ne domin su azabtar da matan amma wannan al'ada na zihari kwata-kwata babu da shi a Najeriya Allahu a'lam assalamu alaikum da wa muke magana na'am me ce ce tambayar ka ga mala kaji mawdu to me ne ina fahimce tambayar ka hukuncin mace mai ciki wacce ba za ta iya yin azumi ba kenan ko to na'am malam yana jin ka
to ita mace mai tsohon ciki za a duba ne kafin a yanke mata hukunci shin cikin yana bata wahala ne sosai ko kuma cikin yana da sauki a gare ta idan ya kasance cikin baya bata wahala kawai ta ci gaba da azumi idan ya kasance cikin yana bata wahala sosai tana galabaita a nan wajen an bata dama ta karya azumin in ta karya azumi ta ringa ciyarwa akwai asari na Abdullahi ibn Abbas da kuma asari na Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda da suka tabbatar da cewa wato Allah ya yi rangwame ga tsoho tukutuku wanda ya riga ya yi rauni azumi yana bashi wahala da kuma mace mai shayarwa wanda tana shayarwa tana fuskantar matsanancin hali in tana shayarwa in ma ya zamanto matsanancin yunwa ya kama ta ko kuma ya zamanto nonon ma ya daina ainihin bugowa sai ya zamanto shi jaririn ba shi da abin da zai sha to cikin irin wannan matsanancin hali ta samu ita wannan baiwa Allah ta sha azumi ta ringa ciyarwa sannan da abin da ya shafi ainihin wato mai jin kishirwa irin ciwon nan na kishirwa mai tsanani din nan wanda ba za a iya juriya a gare shi ba to shi ma wannan za a iya shan azumi sa'annan sai daga baya sai a ciyar to wannan akwai asarin da na Ibn Abbas ya tabbatar da wayannan gabaki daya da mace mai ciki da mace mai shayarwa da tsoho tukutuku da kuma mara lafiya ciwo mai tsanani wanda ake ganin wannan ciwo da wuya ya warke kamar yadda ake samun ulcer wanda yake chronic sosai kaga irin wannan ulcer ba a tunanin warkewa nan lokaci kusa to irin wannan gaba daya Abdullahi ibn Abbas ya bada fatawa cewa kawai ya halatta a cikin wannan hali wato a karya ta karya wannan azumi ko su karya wannan azumi amma kuma za su ringa ciyarwa duk ranar da suka karya azumin za su bada ainihin budin nabi duk ranar da suka karya azumin akan shi to kaga wannan shine abin da aka faɗa duk da wasu malamai suna da wani fatawa sabanin wannan amma wannan fatawa shi yafi inganci dalilin da yasa shi yafi inganci saboda yana daga cikin kaulin sahabi magana ne na sahabi idan sahabi ya faɗi magana ko sahabbai suka faɗi magana ya zama to ba a samu wani wanda ya saba musu ba to maganar su yana zama to hujja to wannan fatawa na Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Umar ba a samu wani wanda ya saba mishi ba to saboda haka sai malamai suka ce to wannan yana nuna kamar yana da hukuncin rafu kamar hadisi ne marfu'i kamar manzon Allah ne ya faɗa kai tsaye saboda haka tunda dai ba a samu wani sahabin da ya saba ba za a yi aiki da wannan fatawa kuma za a bada fatawa a haka insha Allah
na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam malam yana ji na'am to yana azumin koko baya yi na'am to malam yana ji kan insha Allah zai baka amsa
na'am to dangane da abin da ya shafi mutumin da yake da tabon hankali amma tabon hankali ne na wacin gadi na wani lokaci za ka shiga rau to a lokacin da yake da lafiya a nan wajen sai ya yi azumi lokacin da kuma wannan tabon hankali ya dan motsa a nan wajen sai ya ajiye wannan azumi din to kuma bayan sallah da zaran ya dan samu sauki sai ya taramuwa azumin lokacin da yake da sauki lokacin da ainihin hankalin shi ya dawo in hankalin shi ya tafi wannan koda ya rama azumin babu tasiri dan ba a karban ibadan wanda yake da tabon hankali amma daidai lokacin da tabon hankalin ya tafi hankalin shi ya dawo zai taramuwa har sai ya rama azumin da ake bin sa wannan kenan insha Allah
to Allah ya fata mallan a karkashin tambayar kata
na'am
to idan ya zama wannan rashin wato lafiyar da yake fama da ita sai ya zama bai ma san sadda yake cin wannan abinci ba ko da ya dawo cikin hayyacin sa bai ma san ya karya azumin ba
na'am
to sai za a yi kuma magana da mu
ai za a sanar da shi
na'am
cewa lokacin abin da ka karya azumi kaza ka karya azumi kaza
na'am
wanda sai ya ramu wannan azumin kwanakin da ya karya din
to Allah ya saka da alkhairi jama'a kada dai mu shafa'a kada kuma mu manta ina tare da wannan kafa ta mu ta Family Radio TV Kaduna kan mita 99.9 Allah madaukakin sarki shi kadai ne dai bisa dai kuma kada mu manta cikin shirinmu na Ramadan watar rahama a wannan mawdu'i da muke tattaunawa da babban malamin mu wato Sheikh Yahya As-Salafi inda yake mana magana akan menene niyya ko kuma niyyar azumin watan Ramadan na'am
to naga na kula akwai tambaya guda da aka turo ka ko da ka tsaya da kuma majiya ya shirya ne ta sai hada mata wannan da aka turo ta sai na'am ne ta kwanta kike cewa assalamu alaikum daga Najeriya a cikin Abuja kike cewa malam na gama haila nayi wanka nayi azumin farko sai nayi sahur na biyu azumin na biyu ke nayi sahur dan azumin na biyu sai da aka kira salatu sai din dan kadan ya dawo to yaya azumi na ne biyu assalamu alaikum
to idan ya zama to mace wato ta dauki niyyar azumi har ta fara yin azumi ta yi kwana ɗaya kila ta yi kwana biyu daga baya ta dauki na uku kawai sai gashi nan wato ta ce an kira as-salatu khairu minan nawm kenan ta dauka kiran sallar farko ta dauka kenan to kawai daga an yi wannan kawai sai gashi ne ya zo mata da jini ya zo mata to jinin da ya zo daga baya wannan jini kadan ya dauke daga baya
eh ai a bayanin da tace na fata ya tayi azumi tayi highlight ta gama har tayi wanka bayan tayi wankan ma tayi azumi da
farko yawa
to na biyu ne bayan tayi sawar
sai
kuma ga jini ya dubo mata dan kadan
na'am
to wannan azumin na biyu bayan kuma an kira as-salatu ne sawar din da tayi bayan an kira as-salatu sai ya matsayin azumin ta
to wannan azumi na biyu tunda bayan an kira salatu ne abinda nake magana nan wajen da jini ya dubo din ya ci gaba da zuba ko kuma kawai da ya dubo kuma ya dauke to kaga idan da da jini ya taho sai ya dauke kaga in ya dauke akwai sauran lokaci za ta iya yin azumin ta tunda alfijir bai fito ba inda a ce alfijir ya fito kafin jini ya dauke to ba ta da azumin wannan ranar amma in ya zamanto jini ya ci gaba da zuba har ya zamanto alfijir ya bayyana har lokacin sallah yayi to shikenan ba ta da azumin wannan ranar kawai
na'am
yau to wannan shine bayani ita wannan baiwa Allah tana ji in ya zamanto jinin ya dauke kafin alfijir na gaskiya ya bayyana lokacin sallah yayi za ta iya yin azumin wannan ranar amma in ya zamanto jinin bai dauke ba har ainihin lokacin sallah yayi wato alfijir na gaskiya ya bayyana to shikenan wannan azumi babu shi
to Allah gaba ta mallan nan koda jinin ya dauke amma bata samu ta yi wanka ba
na'am
kenan sai da bayan alfijir ya fito to kenan za ta yi niyyar azumin kuma azumin ya inganta kenan
eh kware da gaske ai ba sharadi bane sai ta yi wanka
na'am
za ta iya yin niyyar azumi alhali akwai jini wato ma'ana jinin ya dauke bata yi wanka ba ba dole sai ta yi wanka sannan ta yi niyya ba haka nan ma yana daga cikin irin wannan wanda ya kwana da janaba a jikinsa zai iya daukar niyya da janaba a jikinsa daga bayan je yi wanka
na'am
eh sannan kuma dangane da abin da ta faɗa ita baiwa Allah na cewa ta yi sahur kafin kiran sallar farko zance da gaskiya shi abin da ya shafi sahur ana so a ringa jinkirta shi ne ba a so a ringa yin sahur da wuri in an yi sahur da wuri akan samu matsala shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu a ringa jinkirta sahur dalili na amfanin jikinsa sahur idan mutum ya yi sahur da wuri to kaga ya ci abinci da wuri jikin shi zai yi nauyi idan jikin ya yi nauyi zai iya cewa bari in huta daga cewa bari in huta din nan kila bacci ya dauke shi kenan zai makara bai sallah ba amma dai in da misali in mutum ya jinkirta kaman kila sura minti 20 ko sura minti 15 sallah yayi lokacin sallah yayi to kaga anan wajen yana gama cin abinci zai ji an kira sallah in an kira sallah yayi alwala kawai ya je masallaci yayi sallah abin shi ko kuma ita mace kawai tana jin an kira sallah kawai tayi alwala tayi sallanta to kaga wannan shine abinda shari'a ya faɗaitar a ringa jinkiri wajen sahur kada a ringa yin sahur da wuri wajen abinda ya shafi buɗe baki shine ake so a yi shi da wuri rana na faduwa kawai a yi sauri a yi buɗe baki amma sahur ana so a jinkirta mutum na gamawa ya zan babu wani tazara sosai tsakanin yin sallah da kuma shi ainihin yin sahur din na Allahu a'lam
to jama'a masu sauraro a nan za mu dakata saboda yanayin lokaci kada dai a manta wannan shiri namu na Ramadan watar rahma yake zuwa muku daga wannan kafa tamu ta burkite family radio mita 99.9 Allah subhanahu wataala ne kadai 100 bisa 100 kamar yadda muka ce za a ci gaba da samu ta Facebook burkite family radio tv Kaduna ko kuma ta YouTube burkite family radio tv live stream da fatan za ku kasance tare da mu a koyaushe gobiya musamman ga shi babban malamin da muka kasance tsawon sa'a ɗaya da shi muna wannan tattaunawa ta maudu'in mu da yake magana akan wato niyyar daukan azumin watan Ramadan akan makallahu Allah ya saka da alkhairi
amin insha Allah kuma wadai da alkhairi
amin amin muna fatar mun ka kara miko kokon garin mu na gayyata za a sake ba mu dama domin amfana da al'umma a fadakar da su muna godiya kuma godiya gare ku masu sauraron mu da ku kasance tare da mu har tsawon wannan lokacin godiya ga injiniyan mu Muhammad Abdullahi wanda ya hidimar wato wannan shiri godiya ga shi wato Salis Yahya Tukuru wanda ya sada ni da ku sa'annan godiya ta musamman ga shugaban wannan gida ordinary president Dr. Ahmad Isa afadin gaskiya ko mai tatinta ni kuma Muhammad Tahir Al-Hassan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu alaikum wa rahmatullahi